This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki. Mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna fatar kuna lafiya. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji hira da muƙaddashin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya, Kanar Usman Sani Kuka Sheka, akan irin matakan da suke ci gaba da ɗauka a yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Muna da rahoto kuma akan yadda rushe gidaje da hukumomin ƙasar Saliyo suka yi a babban birnin ƙasar ya sa mutane da dama rasa wurin zama. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka bayyana.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministocin cikin gida na kasashen tarayyar Turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira 120,000 don tsugunar da su a tsakanin kasashensu. Mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin nan na rarraba 'yan gudun hijirar a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin kasashen da suke gabashin Turai, ciki har da Hungary da Slovakia. A sanyin safiyar Litinin ɗin jiya ne, ƙasar Hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don yin gadin digar jirgin da 'yan gudun hijirar kan yi amfani da ita su haura zuwa cikin ƙasar. Su ma kan iyakar Slovakia sun ƙara yawaita shingayen tsaro a kan iyakokinsu don daƙile kwararar baƙin. Fiye da 'yan gudun hijira 430,000 ne ke neman mafaka a Turai.
Jami'an ƙasar Masar sun ce sun buɗe wuta a kan wasu 'yan yawon buɗe ido da suka yi zaton 'yan ƙungiyar ta'addanci ne waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje. Su kuma jami'an tsaro suka buɗe musu wuta suka kashe aƙalla mutane 12, ciki har da 'yan ƙasar Mexico guda 2. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce sojoji da 'yan sanda na fakon 'yan ta'addan ne da ke amfani da motocin da suke kira 4x4. Kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawa suke ciki a ranar Lahadi a Farfira da ke yankin hamada ta Masar ɗin. Mutane shida da suka tsira sun gaya wa jakadan ƙasar da ke Masar cewa an yi musu lugudan wuta da jiragen yaƙi da kuma jirage masu saukar angulu. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto ya buƙaci a gudanar da bincike a kan lamarin da har 'yan ƙasar Misra ma da dama suka halaka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande, wanda jiragen ƙasarsa suke sintiri domin tara bayanan sirri a ƙasar Siriya, ya faɗa a jiya Litinin cewa za su kai farmaki ta sama kan 'yan ƙungiyar ISIS. Faransa dai na cikin ƙasashen ƙawancen da Amurka ke jagoranta na yaƙi da 'yan ta'addar ISIS a Siriya. To amma Hollande ya canza akalar faɗan ƙasarsa kai tsaye a makon da ya gabata. Tuni dai ƙasashen Amurka da Canada da Turkiya da kuma yankin Gulf suke kai hare-haren sama ga 'yan ƙungiyar ta ISIS a Siriya. Ƙasar Australia ita ma ta bayyana cewa za ta shiga jerin waɗannan ƙasashe da suke faman kai farmaki na yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da rahoton da ya nuna cewa ƙasar Rasha na kafa sansanin mayakan sama a Siriya. Kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon, Jeff Davis, ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. Rasha ta aike da bindigogin yaƙi da kuma tankokin yaƙi samfurin T-90 guda 7 a sararin sojan saman Siriya ɗin da ke Latakia. Pentagon ta ce a makon da ya gabata ne Rasha ta yi jigilar kai sojojin ruwa guda mai tan. haɗe da gidajen da ake haɗawa na tafi da gidanka da za su iya ɗaukar akalla mutane 1,500 ɗin da za su je Syria, kuma da bindigogi da na'urorin harba ƙananan rokoki masu linzami da kuma tankokin yaƙi. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwarsa game da hada-hadar sojojin Rasha a ƙasar Syria.
Ma'aikaciyar wata kotun Amurka ɗin nan da aka kaita kurkuku game da maganar auren jinsi ɗaya ta koma aiki a jiya Litinin, ta kuma ce ba za ta hana mataimakinta ba da shaidar auren jinsi ɗayan ba. To, amma tambayar ta shine menene ingancin shaidar auren da babu sa hannunta a matsayinta na jami'a mai kula da wannan ɓangare. Jim kaɗan bayan Kim Davis ta shiga ofishinta, sai mataimakinta Brian Mason ya dankawa matan nan Sharon Wampler da kuma Carmen Collins da suka auri junansu takardar shaida. Gwamnan Kentucky da babban lauyan jihar sun tabbatar da ingancin takardar shaidar auren da mataimakin nata ya bayar, cewa suna kan inganci kuma bisa doka.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu jaridun Najeriya sun buga labarin cewa wata mace mai suna Tabita, ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram, inda abin takaici bayan 'yan ƙungiyar sun sace ta suka tilasta mata canja addini da kuma suna. Ɗayansu ya aure ta dole, sai kuma gashi an cece ta amma kuma tana da ciki. To, shin ire-iren su Tabita ya hukumomi ke taimaka musu ne? Tambayar kenan da ne wa muƙaddashin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanar Usman Sani Kuka Sheka, ga kuma abin da ya ce.
Wato, ni ma na ga wannan labari na wadda ce sunan asalinta Tabita, wanda 'yan ta'adda na Boko Haram suka aure ta kuma suka sanya mata suna Samira. Waɗannan akwai tanaji da gwamnatin tarayya ta yi, yanzu haka kusan waɗanda aka samu aka ceto daga hannun 'yan Boko Haram kusan sun dora a wajen 400 kai. Ana nan ana ba su tallafi da kuma wani shiri na musamman da ake ce mata radicalization, saboda mutane ne sun tagayyara kwarai, ana ganin yadda za a taimaka musu su koma da rayuwa. To, kuma da yake kin san muna cikin wani abin ga taki na wannan yaki, sanda da za mu zo ga yadda inda aka tabbatar da cewar an yi maganin abin, dole akwai tanaje waɗanda ba ma wai kawai sojoji ba, gwamnati da kuma sauran al'umma za su taimaka.
To, su waɗannan 'yan Boko Haram ɗin da suka ba da kai suka yi saranda ɗin nan, akwai matakin da kuke bi ne na tantancewa an san cewa sun ga ƙobari ne suka ba da kai ɗin? To, akwai wannan mataki da kuke ɗauka na ganin cewa mutanen nan da gaske ɗin sun yi saranda, ba za su yi dabara ba ne su saje cikin mutane su kuma koma yin abin da suke yi a baya?
Akwai matakai da dama, saboda abin da nake so ki gane, akwai jami'an tsaro waɗanda sun kware kan bincike irin haka. Baya ga su kuma akwai tanaji da aka yi bayan da za a yi ka bari mutum ya cuce ka. To, amma waɗannan ba su ɗauke da makamai, saboda kin gani irin waɗannan dole ne za a dai ba su abin nan kariya ta musamman da ta kamata, a tabbatar ba su koma abin ga irin wannan ta'addancin nasu ba. Kuma ba su ba ma dole ne a kare lafiyar su jami'an tsaron ko sojoji kada su kai ga yin wata ɓanna. Amma ya zuwa yanzu dai ana nan ana ci gaba da aiki.
To, ina kuma ga waɗanda ake cewa suna shigewa sansanonin 'yan gudun hijira su saje da su 'yan gudun hijira ɗin, akwai kuma yanda kuke a gano su?
Ya kin san, wato, wannan yaƙi da ake da ta'addanci yaji banci ɓangarori da dama. Abin da na fi ƙwarewa a kai shi ne yaƙi wanda ake yi a daji, musamman ma yanzu yanda sojojinmu sun yi kwarewa a wannan, saboda haka akwai jami'an tsaro da suke haɗin gwiwa da sojoji suke kula da waɗannan sansani, kuma duk wani mataki da za a kula da lafiyar jama'a musamman ma ga la'akari da abin da ya faru a Yola ƴan kwakin nan, an ɗauki ƙwararren matakai kuma ana ci gaba ana ɗauka su.
To, wani kira za ka ƙara yi wa jama'a?
Kiran kusan kullum ai shi ne na cewar a riƙa kulawa saboda ƴan ta'adda na Boko Haram da gaske suke. Mutane kada saki jiki sai an tabbatar da cewar an ci nasara kan wannan yaƙi. To, yanda da yake an far masu galibinsu waɗanda suka tsira suna sulalewa suna shiga jama'a da niyya su cuce su, muharin ake samun kamar irin ɓannan da ake yi. To, don haka ya wajaba a kan kowane ɗan ƙasa idan har ya ga wani ko ya ga wata wanda bai gane ba, kamata a sanar da jami'an tsaro ko a sanar da hukuma yadda za a yi magani. Ma'ana shi ne kamata ya kasance an yi maganin waɗannan abubuwan tun kafin ma su kai ga yin ɓanna.
Zaman zarkin Allah, madamu ya gwaya Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarkin Allah, madamu ya gwaya Allah, mu fara da sunan Allah madogara.
To, ma sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji yadda rushe gidaje da hukumomin ƙasar Saliyo suka yi shafi rayuwar wasu a babban birnin ƙasar, a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta Lambala.
Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kabara madogara. Allah, Allah, ya ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah, ya ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah, ya ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah, ya ba mu kabara madogara. Nan gauna mu da wulmano sun daje zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla barata nan gauna mu da wulmano sun daje zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla barata nan gauna mu da wulmano sun daje zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla barata nan gauna mu da wulmano sun daje zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla barata nan gauna mu da wulmano sun daje zai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla mai gazan tangalin wanya malamin gogo da zanci. Madalla mai gazan tangalin wanya malamin gogo da zanci. Madalla mai gazan tangalin wanya malamin gogo da zanci. Ma dallo mai ga dan dan ga le wa ya ma la men go go da jan ji ma dallo mai ga dan dan ga le wa ya ma la men go go da jan ji yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta yayin yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tun malaman makaranta saboda haka gwiwa ganewa idan sun fi malaman makaranta ya zama dole su samu ajajin yakin samun yankin ƙasa saboda haka gwiwa ganewa idan sun fi malaman makaranta ya zama dole su samu ajajin yakin samun yankin ƙasa
yanzu dai nan misalin karfe 3 da wajen minti 18 na dare ne a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumomi a ƙasar Saliyo sun rushe gidaje a wani bangare na Freetown babban birnin ƙasar kuma wannan mataki ya sa mutane da dama rasa matsugunansu. To amma gwamnatin ƙasar ta ce ta yi shekaru tana yi wa jama'a kashedi a kan ɗaukun wannan mataki domin sun gina gidajen ba bisa ƙa'ida ba. To amma kuma ƙungiyoyin da ke hanƙoron kare haƙƙi da 'yancin jama'a suna nuna damuwa. Suna masu faɗin cewa ɗaukun wannan mataki ya sa mutane da tuni suka tagayyara sake shiga cikin halin na shiga uku a yayin da ƙasar ke fama da rikicin Ebola. Wakiliyar muryar Amurka Nina Devines ce ta aiko mana da wannan rahoto daga Freetown babban birnin ƙasar ta Saliyo. Sabu Imam Aliyu ya fassara wannan rahoto.
Ebola don't count,
but who problem?
You pick for itself, you not get some.
No beer, yeah, that's
if you not sell, you never get pick food.
At all. Eh, it's noisy for me.
Wasallan wani kuma sai
tana daga cikin dubban mutane da matakin rushe-rushen ya shafa a shekaru 23 da haihuwa ta barke bayan ta kamu da cutar Ebola tana zama a unguwar da ake kira Tambakula mai yawan mutane kimanin 500 wurin tamkar gaba ce ga masunta da shaguna da mutane kamar su sisi suke amfani da su a zaman gidajensu gwamnati ta rusa yankin baki ɗaya cikin makonni da suka wuce yanzu sisi tana zaune ne da wata kawarta tana kwana a ɗaki ɗaya da wasu manya uku da ƙananan yara hudu ba dai haka ta zaci rayuwarta za ta kasance ba bayan da Allah ya cece ta daga mummunar cutar Ebola cutar da ta halaka fiye da mutane 11,000 a fadin Afirka ta yamma.
Well, I'm feeling scared. As for the day they demolished the place, I just said to myself, I just feel like killing myself because I don't know.
Na tsorata bayan da suka rusa inda nake da zama nace gara ma in kashe kaina domin ban san ta inda zan faro ba. Sai sai tace babu wanda ya nuna alamar zai taimaka mata ko ya biya ta diyya bayan rusa mata gidanta. Ta damu yadda za ta rayu. Banda unguwanni da hukumomi suka rusa illahirin shagunan da wuraren cin abinci waɗanda suka cika bakin titi da ake kira Beach Road yanzu duk babu su. gwamnati ta ce akwai buƙatar a share wurin saboda ta kwadaita yan yawon bude ido. Mukaddashin kakakin gwamnati Agibu Jalo ya ce dama can wannan shine shirin gwamnati da take da shi tun shekaru da suka wuce.
The last 3 years there have been series of meetings where they've told the chiefs, they've told the local chiefs around there that these people don't.
A cikin shekaru uku da suka wuce gwamnati ta gudanar da shawarwari inda ta sheda wa sarakuna da suke yankin cewa tilas mutanen nan su tashi. Ƙungiyoyi da suke rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana damuwa kan yadda gwamnati ta tunkari wannan lamari. Solomon Sogbandi shine daraktan ƙungiyar Amnesty International a Saliyo, yace gwamnati tana da kyakkyawar niyya amma
why not look at an alternative sort of housing for these people, relocate them somewhere, you know, because the fact of the matter if you just
me yasa gwamnati bata duba samar wa waɗannan mutane muhalli ba, ta sama musu wani wuri kawai da ƙarfin tsiya aka kore su. Akwai batun haƙƙin bil'adama a nan, haka nan akwai batu da ya shafi kiwon lafiya. Sobgandi ya kuma lura cewa yanzu fa lokacin damina ne, hakan yana iya sa mutanen su kamu da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro idan ba su da muhalli mai kyau. Mukaddashin kakakin gwamnati Jalo ya ce shekarun baya gwamnati ta baiwa mutane wasu filaye, wasu daga cikinsu sun tashi amma kuma sai su sake komowa. Mutanen suka ce babu wani taimako da gwamnati ta basu ta yadda za su gina sabbin filaye da ta basu.
Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi, ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garkace da kamar kuma ta Bali Jatara ba tarayyar Najeriya. Dangane da wannan nasara ta ziyarar Buhari a kasar Faransa da kuma nasarar sojojin Najeriya da suke samu a yankin arewa maso gabas da yaki da ɗan ta'adda, hakika lamari ne mai kyau. Muna fata kamar yadda shugaban kwamandan rundunar sojan yaki da ta'adda ya ce operation zaman lafiya dole, kuma muna ganin zaman lafiya zai zama dole a wannan yankin, ganin cewa yan ta'adda na miƙa kai. Hakika wannan lamari yana da daɗin ji da kuma faranta rai ga dukkan al'ummar Najeriya. Muna fatan Allah ya ba su nasarar kawo ƙarshen wannan ta'addanci, al'umma da suka bar gidajensu su koma garuruwansu, su yi tsagunansu su koma kamar yadda wuraren yake a da. Fatan Allah ya ba su nasarar kawo zaman lafiya a faɗin ƙasa baki ɗaya da ma maƙota ƙasashenmu da suka shafi da wannan ta'addanci. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garkace da garmar kuma ta Bali Jatara kusurin Najeriya DOA Amurka Sajima.
Assalamu alaikum, suna na Baffa Haruna daga makarantar Christian Asadir Bajora. To alhamdulillah, wannan gargaɗi ko jan kunne da shugaba Buhari yi wa dakaru Najeriya wa jama'an tsaro na cewa su fito zartar da falaren kula, wannan abun ya yi daidai da nuna shugaba Buhari ya damu da yanayin da aka kuma fatan Allah ya tantama da Allah ya taba ce shi da jama'an tsaro ya kuma sai ta dauki wannan bayani da ƙarfin gaskiya domin a gudu tare a daidai tare da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a ɗaukar ƙasar mu Najeriya ba gida ƙasar da ta haɗa da samu ce kuma ta jama'an tsaron da kuma ta kowane ɗan Najeriya da ma mu da ƙasar da ta fito Najeriya. Fatan Allah ya taimake mu ya taimaki wannan bawan Allah shugaba Buhari a kan kyawawan kuma ga al'ummar Najeriya. Na gode daga Baffa Haruna makarantar Christian Asadir Bajoda.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na BOA mai magana Sani Malam da ke Guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Mu talakawan Najeriya muna wa Allah godiya da ya ba mu shugaba mai adalci, shugaba mai son talakawan Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Da yanzu ba abinda za mu ce wa kwana ɗari, amma wuta ta fara kiliya a arewacin Najeriya da ƙasa gaba ki ɗaya. Ina jan hankali da talakawan Najeriya ku ƙara haƙuri, Allah ba wa Janar Muhammadu Buhari dogon kwana a duniya dan wallahi talakawa sai kun zo kuna kukan murna ku da kanku za ku ce waye cancanta za ku ce bari wallahi nan gaba ba hari ba sai ya zo yi campaign a Najeriya ba ku da kanku inda ake san sa duk duniya ba mu taba ganin mai farin jinin shugaban kasa mai farin jini irin General Muhammadu Buhari ba Allah ya ba Buhari dogon kwana a duniya mai magana Sani Balak dake guru Sausare a jihar Yobe Najeriya nagode BOA assalamu alaikum
to ga kuma wannan sako kafin mu ci gaba
wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya kassa ake fidda miliyoyin kudi inda musulmai suke da wadanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yakar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo ba lalle bane mazinaci ne ba lalle ya zama mai yin luwadi ba yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum yayi akai amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamar sa kada a dinga la'antar sa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakanin sa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakanin sa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukan sa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi annabi kuma yace algibatu ashaddu min az-zina yi da mutun ya fi zina tsanani saboda ka yan gwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi assalamu alaikum
ustaz Tijani Bala Kalarawi kenan to yanzu kuma Usman Kabara zai karanto mana takaitattun labarai
Ministocin cikin gidan kasashen tarayyar Turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba ƴan gudun hijira 120 don tsugunar da su a tsakanin kasashen su. Mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin rarraba ƴan gudun hijirar a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin kasashen da suke gabashin Turai a ciki har da Hungary da Slovakia. A sanyin safiyar nan na Litinin ne, kasar Hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don datse hanyar jirgin ƙasan da 'yan gudun hijirar suke haurawa zuwa cikin ƙasar. Jami'an ƙasar Masar sun ce sun buɗe wuta a kan wasu 'yan yawon buɗe ido da suka yi zaton 'yan ƙungiyar ta'addanci ne waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje wanda kuma jami'an tsaro suka buɗe musu wuta suka kashe aƙalla mutane 12 ciki har da 'yan ƙasar Mexico guda 2. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce sojoji da 'yan sandan sun buɗe wutan ne da bisa tsammanin 'yan ta'adda ne wanda kuma suna amfani da motoci ne ƙirar 4x4 kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawar suka yi ciki a ranar Lahadi a Farafra.
To masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Ahmad da sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.